Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niyya dukkan sazangon FM. Masu na'urar computer ma na iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka da muke gabatar da shi ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar Litinin 29 ga watan 2 shekara ta 2016 da fatan an wuni lafiya. Sahaba Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri. Ga kanun labarai.
Hukumomi a Somalia sun ce akalla mutane 30 aka kashe a jiya Lahadi bayan da wasu tagwayen bamabamai suka tashi a garin Baidoa. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce duk da wasu 'yan tashin hankula da aka fuskanta, shirin tsagaita wutar da aka cimma ya shiga yini na uku a Siriya. 'Yan takarar neman shugabancin Amurka a jam'iyyun Democrat da Republican na wani yunkuri na ƙarshe a yau Litinin domin tunkarar zaɓe a jihohi 11.
Kanun labaran kenan.
Abin da ke sa naira tana faɗo abubuwa biyu ne. Na farko mun zamana babu abin da muke yi da kan komai shigo da shi ake baka da dalilin da za a ce za a shigo ma da tumatir kifi sukari madara duk waɗannan abubuwa ne waɗanda muna da albarkatun ƙasa zamu yayin su amma komai sai an shigo da shi.
Asimu Garba Kurufi wani masanin tattalin arziki. Jihar Zamfara ta koyi da gwamnatin tarayyar Najeriya kan kafa asusu Iraq zamu ji dalili. Menene bambancin alamun kamuwa da zazzabin zika da ta malaria ganin dukan su biyu sauro ke yada su? Dr. Muhammad Ladan zai ba da ansa. Sannan daga bisani mu kawo muku shirin ilimi garkuwar dan adam ga labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Hukumomi a Somalia sun ce akalla mutane 30 aka kashe a jiya Lahadi bayan da wasu tagwayen bamabamai suka tashi a garin Baidoa. ‘Yan sanda da jami’an ƙaramar hukumar garin sun ce lamarin ya faru ne a tsakiyar garin na Baidoa wanda ke da tazarar kilomita 245 daga Mogadishu babban birnin ƙasar ta Somalia. Kuma harin farko wanda aka dasa bam a wata mota ya auku ne yayin da ake hada-hada a wata kasuwa. Harin na biyu kuwa wani ɗan ƙunar baƙin wake ne tarwatsa kansa a wani gidan cin abinci. Hukumomin sun ce baya ga mutane 30 da suka mutu aƙalla wasu 40 kuma sun jikkata. Waɗannan harahare na zuwa ne kwanaki biyu bayan da wasu munanan harahare da aka kai a ƙasar waɗanda suka kashe mutane 25 kana wasu 65 kuma suka jikkata a Mogadishin. Ƙungiyar Al-Shabab da ke ake alakantawa da Al-Qaida ta ɗauki alhakin kai waɗannan harahare.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce duk da wasu 'yan tashin hankula da aka fuskanta a Siriya, shirin tsagaita wutar da aka cimma a ƙasar ya shiga yuni na uku. Mr. Ban ya ƙara da cewa yanzu haka wata runduna ta musamman na sa ido a shirin tsagaita wutar domin kada a samu bazuwar tashin hankali da aka samu a wurare. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Marc Ayrault ya kira wani taron gaggawa domin tattaunawa kan yankunan 'yan tawaye da aka ce an kai mahare-hare. Ranar Asabar din ta gabata shirin tsagaita wutar ta ya fara aiki inda aka samu ƙorafi-ƙorafin cewa duk bangarorin da suka amince sun keta dokar shirin tsagaita wuta. Su dai ɓangaren 'yan adawa sun yi ƙorafin cewa dakarun Bashar al-Assad sun kai hare-hare a wasu garuruwa da ke hannunsu.
'Yan takarar neman shugabancin Amurka a jam'iyyun Democrat da na Republican na wani yunkuri na ƙarshe a yau Litinin domin neman goyon bayan masu kaɗa ƙuri'a a jihohi 11 saboda jam'iyyunsu su tsaida su a matsayin 'yan takararsu. 'Yan Republican sun fi mai da hankali ne a kudancin ƙasar wanda yanki ne da ke da kashi biyu cikin uku na wakilan da za su kaɗa ƙuri'a a babban zaben da ake wa inkiya da Super Tuesday. Hamshakin mai kuɗin nan Donald Trump wanda ke gaba a karɓuwa a jam'iyyar ta Republican zai gangami a Virginia da Georgia, yayin da Senator Marco Rubio da ya fito daga Florida zai kamfen ɗinsa a Arkansas. Shi kuwa Senator Ted Cruz ya mai da hankali ne a jihar Texas, wato inda yake neman goyon bayan aƙalla wakilai 155 cikin 600 da suka fito daga jihar.
To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Iran Hassan Rouhani da mukarrabansa sun lashe kujeru 15 cikin 16 a birnin Tehran a zaben membobin majalisar ƙwararru mai ɗauki da wakilai 88. A yau Litinin ya ka bayyana sakamakon zaben wanda ya shammaci masu ra'ayin mazan jiya ciki har da shugaban majalisa Ayatollah Muhammad Yazdi wanda bai kai ga samun nasara ba. wakilan wannan majalisa za su yi wa'adin shekaru 8 majalisar wacce ita ke da alhakin zaben wanda zai gaji shugaban addinin kasar Ayatullah Ali Khamenei. Baga wannan zabe masu kada kuri'a sun yi zaben ƴan majalisun dokokin kasar mawakilan mai 190. Ana sa ran daga yau Litinin zuwa gobe Talata za a fitar da sakamakon wannan zabe. Sakamakon farko da aka fitar amma ba a hukumanci ba ya nuna cewa wasu masu neman sauyi da masu matsakaicin ra'ayi sun lashe kujeru 30 a Tehran.
A ƙarshe a karon farko fitaccen jarumin dan wasan kwaikwayon nan Leonardo DiCaprio ya samu lambar yabo ta Oscar ta jarumi a bikin karon masu sana'ar fim a daren jiya Lahadi. DiCaprio ya samu lambar yabon ne a wani fim ɗinsa mai suna The Revenant wanda ya fito a wani jarumi wanda ya tafiya mai nisa a cikin dusar kankara domin ya je ɗauki fansa. Yayin da yake jawabin godiya na karrama shi da aka yi, DiCaprio ya gargadi wato ya gargadin cewa batun sauyin yanayi da gaske ne. Domin a lokacin da za su je ɗaukan shirin sai da suka yi tafiya mai nisa kafin su samu irin dusar kankarar da ta yi daidai da abin da suke bukata. Shi ma director da ya shirya fim ɗin Alejandro Iñárritu ya samu lambar yabo ta fitaccen mai shirya fim. Bikin na Oscar a wannan shekara ya kasance mai cike da rudani domin ana ta korafin cewa bikin baya saka sunayen jarumi bakaƙen fata a cikin jerin sunayen waɗanda ake so wato a karrama sai dai fararen fata. Kuma wannan ita ce shekara ta biyu a jere ana hakan a cewar masu korafin.
Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla ‘yan Najeriya da masana tattalin arziki ciki da wajen ƙasar suna ci gaba da muhawara kan fa’idar karya darajar naira. Ko a ƙarshen mako ma an yi wani tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Joseph Sanusi da Farfesa Fado Tomi sun gabatar da buƙatar gwamnati ta karya darajar naira. Amma ƙasidar da ya gabatar a wani taro da aka yi a Lagos a ƙarshen mako, mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya ce gwamnati tana kan bakanta na ƙin karya darajar naira. Babangida Jibrin na da ci gaban wannan rahoto.
To ko me ke haifar da karyewar darajar kuɗin naira? Tambayar kenan da naiwa Alhaji Kasimu Garba Kurfi, wani masanin tattalin arziki da ke nan Lagos.
Abin da ke sa naira tana faɗuwa abubuwa biyu ne. Na farko, mun zamana babu abin da muke yi da kanmu. Komi shigo da shi yake. Baka da dalilin da za a ce za a shigo ma da tumatir, kifi, sukari, madara, duk waɗannan abubuwa ne waɗanda muna da albarkatun ƙasa za mu yi su, amma komi sai an shigo da shi. Kai abin da za ka wanke bakinka sai an shigo da shi. To ƙasar da ta rayu a irin wannan dole ta samu matsala. Sannan kuma ya zamana inda muke samun kuɗaɗen ƙasa waje mu shine mai, shi kuma farashin mai ya faɗi. To tunda hanyar da za a shigo babu shi, to kaga kuma masu sayan hanzu suna abubuwan da muke saye na ƙasashen waje ne, dole ne naira ta faɗi. Sai lokacin da ya zamana ƙasar nan ta fara dagewa tana abubuwa da kanta. Kuma na biyu, gwamnati dole ta daina tallafin naira, domin duk lokacin da kake tallafa ma naira, to kana taimakon mutane ne su ta cewa ba su sayan abu sai na ƙasa waje dan zai zo musu da ha. Amma idan ka daina tallafin naira, ita za ta samu makanta matsayi, kai kuma za ka lissafi ka gani shin ka sai dan Najeriya ko ka sai dan waje. Mutane da kansu za su dawo suna sayan na gida, kuma suna taimakawa mutanen gida suna aikin su, maimakon kullum in kana tallafin naira din sai mutane su ta sau na ƙasa waje domin zai zo musu da ha. So gwamnati gaskiya ta daina.
To koya masana tattalin arziki ke ganin wannan musayar yawo da ake tsakanin masana tattalin arzikin da kuma gwamnatin Najeriya? Dr. Muhammad Dauda Kwantagora masana tattalin arziki ne a Jami'ar Bayero da ke Kano, kuma ya shaida min cewa karya darajar kuɗin naira kan takardar kuɗin dala Amurka ba ƙaramin illa ne zai haifar wa gwamnati ba da kuma 'yan ƙasa.
Idan ka karya darajar kuɗin ka, kaga na farko talakawan ƙasanka farashin abubuwa za su hauhawa. Sannan kuma bayan wannan abubuwa su hauhawa, kai ba ka abin da kake fitowa. Najeriya ba ta da wani abin da take fitowa ƙasan waje tana siyowa, ko ma'adinai ko wasu kayayyaki na sarrafawa, ko musamman za a ga duk abubuwan da muke amfani da su cikin gida duk wanda su fi daga waje. Duka kowane lokaci muna cikin buƙatar kuɗin ƙasashen waje. To idan kuma ka ce ka karya daraja, ka ga sai ka buƙaci kuɗi masu yawa kana ka shigo da wannan kayi. Maganin wannan abu shine 'yan ƙasa, kuma idan lokaci ya tafi za ka ga ainihin farashin kuɗin ƙasanka zai zo yanke ma kanshi hukunci. To waɗanda suke cin a karya, za ka lura idan aka karya daraja da kashi nawa za ka karya. Shekara biyu da suka wuce ai an karya daraja har sau biyu, to amma kuma bai sa darajar naira ta ƙaru ba. To saboda haka yanzu ka sake karyawa, sai ka tambaya da kashi nawa za ka sake. Don kuma baka karya yanzu kuma bayan shekara na uku bayan wata nawa za a saki bukatar ci a karya. To kaga bisa kan wannan dalili yasa shugaban da kuma wasu masana tattalin arziki suke ganin bai kamata a karya darajar naira ba.
To sai dai a cewar Malam Sanusi Hassan, wani masanin tattalin arziki, yana ganin tuni aka riga aka karya darajar ta naira idan aka yi la'akari da yadda ake musayar kuɗin nairan da kuma kuɗin dalar Amurka. Nan ba da daɗewa bane dai gwamnatin ta tarayyar Najeriya ta ce za ta gudanar da wani taro na tattalin arzikin ƙasa, abinda kuma zai shatawa ƙasar hanyar da za ta bi domin magance matsalar tattalin arzikin da ake fuskanta. Babin Yanci Firmurai Amurka daga Lagos.
Koma bayan kudaden shiga da matsalolin tattalin arzikin da Najeriya take fama da su sun tilastawa gwamnatin jihar Zamfara mata bisawun gwamnatin tarayyar Najeriya wajen kafa asusun ajiyar kudaden ta daya. Kwamishinan ma'aikatar tattalin arziki da kasafin kudin jihar Malam Ibrahim Muhammad ne ya bayyana haka a ƙarshen mako lokacin da ya kawo ziyara a nan sashin Hausa na muryar Amurka.
Ba jihar Zamfara bane kawai, dukan Najeriya ne, ita kanta gwamnatin tarayya kana jin abin da take faɗa na tunanin yadda za ta diba yiwuwar gano wasu hanyoyi waɗanda ba su shahi mai ba. Wannan ya zama wajibi ga jihohi su ma dole su tanadi irin waɗannan hanyoyi. Na farko, dole a ci gaba da ruhe dukkan wasu hanyoyi na ɓanna. Wannan yasa dole muka ɗauki hali irin na gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin General Muhammadu Buhari na abin nan da ake kira single treasury account. An gano abubuwa da dama ta yin wannan mataki da aka ɗauka
na ajiya guda
na kwarai da gaske. Na biyu shine dole a diba a cikin gida wani yanayi ne muke ciki na ganin kudaden shiga na cikin gida sun haɓaka.
Kaga me da me?
Yawa, kaga kamar haraji, mutane da dama ba su biyan haraji,
an daina karba.
To,
ai ba laifin jama'a bane, a sai a ga laifin hukuma ce, hukuma tana da kuɗin mai saboda kasai ta
yale jama'a. To, ai yanzu kaga dole tayi dole.
To,
abinda nake nufi da dole tayi dole, man da ake kuri da shi yana batun zama masiba. Don haka dole a dibi wace hanya ce su ne muka kware dibawa. Kaga akwai maganar aikin gona wanda ita jihar Zamfara abinda ma ke takenta shine noma, abin shine abincin kahonmu. Dama kamar yadda na gaya maka, harkar aikin gona mun samu ta wani mataki mai muhimmanci. Ko a kasafin kuɗin bana, harkar aikin gona mun ware mata fiye da naira biliyan 6 domin ganin an haɓaka ta. Akwai wani shiri wanda jagoran mu Sanata Ahmad Sani Rimin Bakuri ya kirkiro a lokacin da yana gwamnan jihar Zamfara, shine na abinda mutane ke kira Zakarep, Zamfara Comprehensive Agricultural Revolution Program, Zakarep. Shi yasa manoma sun yi kungiyoyi ana taimaka musu inda hektar guda ke kusan, misali mu ce buhu 10 kahin yanzu, kahin a haikar da wannan shiri yanzu tana fiye da kusan buhu 20 zuwa buhu 30. Don haka wannan shiri sai gwamnatin mu a halin yanzu ta ga ya kamata ta sake nanata ko ta sake haɓaka wannan shiri domin ganin cewa wannan aiki na sha'anin noma ya bunƙasa.
Bani mamba ko da ban noma, bani mamba ilika galmata. Mamba ko ban noma, bani mamba ilika kwashina. Mamba ko ban noma, bani mamba ilika hauyata. Mu ida ke bane gaya ka duka na duka zani. Ina gaji in miƙe wata, in dauka noma dama, in ta gidan mai noma. Allah kawo mamba zani, mamba zani. Gwami noma, kato yadda bai noma.
Aƙalla mutane fiye da 4,000 ne suka kamu da cutar zika wacce sauro kamar malaria ke yaɗawa. Wannan cuta masana sun ce ta fi illa ga mata masu juna biyu. To shin menene bambancin alamun kamuwa da zika sabanin cutar malaria ganin cewa dukansu biyu sauran ke yada su? Tambayar da nayi wa Dr. Muhammad Ladan kenan.
To ciwon sauro na zika na farko yawancin mutane da suka samu wannan ciwon ma ba su da wani alama ya Alhaji. To amma na farko yawanci kasala kamar zazzabi wanda ba mai tsanani da yawa ba. To kuma wani lokaci waɗansu mutanen za a ga yadda suke ganin abubuwa haka kan ɗan canza, amma bayan kamar mako biyu ko uku haka sai abin ma ya wuce, ba za su san komai ma ya faru same su ba. Yawanci shi yasa abin illan da ya fi faruwa shi ne ga mata masu ciki, yadda yake samun shi ɗan da ke cikin mahaifa, to shi wannan ya fi illa a kansu.
To ganin yanzu wannan cuta ana samun ta jima'i. Kuma nan matan suka fi cutuwa, kuma waɗanne irin matakai suka kamata a ɗauka na kaucewa a wato yaɗa ita cutar?
To kasan shi kamar musamman shi ɗaya kamar zazzabin ciwon sauro da muka saba, wannan zazzabin mai tsanani ne yakan rinka zuwa akai-akai kowane lokaci, sannan zazzabin yana da tsanani cikin mutum ya ta zafi. To wannan zika din bai irin wannan.
To
to shi kuma wannan wani yadda kace inda ayan da yawanci yanda na mata ake samun yawanci wurin lokacin mutum ya sunna da sauransu yanda ake samun su kenan yawanci. To yanda ake yada shi kenan. To yawanci akwai abubuwan da ake yi a rinka mutum ya kare, ko kuma mutum ma inda matansu na da ciki kada su yi sunna a rabu da wannan gabaki daya.
A har na tsawon lokaci nawa doctor?
Har ta haihu.
Akwai waɗanda na ji kamar suna cewa mutum in yana shakka ko ya yi tafiye-tafiye zuwa irin waɗannan yankuna da suke da matsalar kamuwa da wannan cuta, suna iya amfani da ko kororon roba ko kuma su kaucewa haɗuwa da iyali har na tsawon wata guda. Wannan
indai matan ba da ciki, amma yawanci domin indai bayan kamar wata ɗaya ko haka shine yawanci indai kana ka samu ciwon zai zaka so shine yake yaduwa. Amma abin da yasa ake kamar shi amfani da roba din duk wannan a kare ne, amma an fi so ma domin ka san wani lokaci shi wannan roba din da wadansu irin abubuwa masu illar wannan kama da wannan. To wani lokaci roba ai ba wani lokaci ba ta kare komai, ba kullum take kare abu gabaki daya ba ya Alhaji.
To
kamar tara cikin goma wani lokaci daya bisa cikin goma haka ko daya goma bisa dari yana iya abubuwa na iya wucewa ta hannu cikin wannan abin haji Alhaji.
Haka zuwa yanzu banda a Afirka ta Kudu ban ji cewa akwai wani yanki a ƙasashen Afirka musamman Afirka ta Yamma da aka tabbatar da cewa wannan cuta ta yaɗu a wurin ba. Shin akwai bambanci tsakanin sauran yankunan Latin America ne da kuma waɗanda suke yankunan mu?
To wannan sauron musamman wanda ke yaɗa wannan wani irin sauro ne wai Aegypta, you know anafal Aegypta sunan sauron kenan.
Da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake su kaito a gada likita bokan turai a madaniya
sosai. Dr. Muhammad Ladan kenan aka ji da bayani kan wannan zazzabi na wato zika. Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, inda muke kawo muku waɗannan rahotanni kai tsaye a agogonmu na cewa ƙarfe 10 da kusan minti 19 na safe. A halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi haushi ɗare ɗam.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta Litinin, tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Shirin namu na yau ya yi tattaki zuwa ƙasar Nijar don duba irin halin da ɓangaren ilimi yake ciki a ƙasar. Sanin kowa ne cewar ƙasar Nijar ita ma ƙasa ce da take fama da matsaloli daban-daban da suka shafi ilimi a matakai daban-daban. Mun kuma yi dace inda muka yi gamo da Katar da Malam Lawwali Mamman, wanda yake jami'i mai kula da ɓangaren ilimi a matakin firamare da sakandare a ma'aikatar ilimi ta ƙasar baki ɗaya. Ban kuma ɓata lokaci ba sai na fara da tambayar shi dangane da ire-iren matsaloli da ilimi ke fuskanta a ƙasar baki ɗaya.
Da ƙwazo ƙoƙarinmu shininku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.
Yanzu da baka alhamdulillah akwai su da amma yanzu gaskiya ana nan ta kokari ana son a ga bayan su. Mene ne matsalolin namu? Matsaloli dai da farin akwai tamfikin kayan aiki, kamar sai ga ajizuwa ba su yi saba, kamar inda suke zama su dauki jarabawa, wasu dauki karatu, da wasu kayi kare aikin yara. Da sai ga wannan abu sun yi karanci. Bayan haka nan kuma mun yi zama da matsalolin kamar cunkoson ɗalibai a cikin aji. Kanda sai ga aji wanda ya kamata dauki kamar mutum ɗalibi 40, sai ga an samu kusan 100 a ciki. To bayan wannan kuma akwai kamar rashin isasshi malaman makaranta. Dan ko wani sai ga wani wurin ma sam ko sun yi karanci ko kuma ce babu. Sannan bayan wannan an zama kuma da matsalolin kamar rashin ingancin malaman makarantun. Wato horon da suke samu ko kuma horon nasu wanda suke aiki da shi bai kai karya ba, don akwai wannan matsalolin ingancin malaman makarantun. Bayan wannan akwai kamar karancin albashi a lokacin nan, kamar malaman makarantu albashin nasu shi ma bai kai karya ba. To bayan matsalolin kuma akwai matsalolin kamar yajin aiki da ake yi da ɗalibai da su malaman su ta yajin aiki. Akwai matsalolin kamar a ce wato mata akwai wuri-wuri inda kamar a ce mata ba su samu su je makaranta. Da dai sauransu a matsalolin da yawa ne malamin su.
Kamar yadda ka fara cewar an fara samun canji, wani irin canji aka fara samu a fannin waɗannan matsaloli da ka lissafo?
Canji dai gagarumin canji. Akwai wata ƙudiri da shugaban ƙasa ɗauka wanda ya bullo cewa yaro aka haifi tun daga Hausa zuwa harshe zuwa shekara 16 za a karatu kyauta. Kenan gwamnati za ta ɗauke nauyin karatun yara tun daga shekara 1 har zuwa 16. Don wannan shine babban mataki wanda ya zama kamar ginshiki. Wato yanda abin ke ta yanzu ba ma mazanta akwai karancin kamar kayan aiki da azuzu. Yanzu in ka shigo birnin Yamai da duk ƙasa baki ɗaya kana ganin lallai azuzuwa ana ta gini suna fitowa daga cikin ƙasa. Don ku gwamnati yana ne yana ƙoƙari tukuru wajen gina aji hakan ga na inda yara ke shiga su ɗauki karatu. Wannan zama tabul kin ga na a zauna a yi karatu su ma ana ta yi. Abin ɗaukar karatun kuma kamar su wanda muke ce maka yana da librori, ƴan shekarun da ba taɓa raba librori kamar ƴan shekarun da na baya. Don ka yara suna samun sosai kayayyaki wanda suke masu don kwake ba su dama su ɗauki karatu ba tare da wata matsala ba. Bayan wannan wato akwai kamar wajen fannin malaman karatu. Ƴan shekarun gara suka kamar shekarar gada nan baya zuwa shekara zuwa huɗu kin nan wato dubunnan malaman makarantu ne aka ɗauka. To duk shekara sai an ɗauki dubunnan malaman makarantu don su cika gurbi wato inda abokin nan a kai, inda ba su kai karanci kuma a ji a cika karancin. To lallai kusa wannan fannin gaskiya gwamnati yana ƙoƙari ko ina cikin ƙasa in ka shiga kana ganin sabon azuzuwa da ake ta gina da taimakon gwamnati da taimakon abin nan amma arziki. Don wannan matsaloli ne wanda Allah ya danzuke suna bayanmu. Wato bayan wannan akwai wata makaranta da ke gare mu nan Yamai mai kula da horon malaman makarantu. Da wani zuwa lokaci da an tsaida malaman yawanci masu saya su yi koyar karatun ba su da horon da kake. To lalle da ƙoƙarin wannan gwamnati da wagar ministan samu wannan madam Bitikin Gada ta hau an sake buɗe wannan makarantu ya kasance duk wannan makarantun da ake ɗauka yanzu malamai ne wanda sun samu horo cikakke. Kuma ta wasu alkawalin duk wanda aka yi wannan horo direct za a ɗauka su aiki. Suna nan duk ana ɗauka su aiki kuma horo yana ci gaba. Bayan wannan kamar wajen albashin malaman makarantu lallai an ka ɗauki a shekarun da na baya malaman makarantu sai dai su ce alhamdulillahi lallai kai an harkar albashi gaskiya an samu cigaba sosai. To bayan wannan kamar na yi mazancan fannin yajin aikin ma'aikata da abin yanzu in ka lura nan dai Nijar an jima sosai ba ka ji ba an ce malaman makarantu suna yaji ko kuma ailakol sun fito ana ta wani zanga-zanga saboda wasu matsalolin da ke nan. To lalle wannan ya tabbata ne saboda kamar yadda aka ɗauko abin na tattaunawa da ma'aikata. Don ku gwamnati ya mai da hankali wajen tattaunawa da malaman makarantu sai ya san matsalolinsu.
Masu sauraro iyakacin abin da yau ma ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za mu ɗaura daga inda muka dakata. Yanzu a madadin Lawali Mamman da sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da Julie Lesus Gresham wanda ta ba da umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam
da mata don mu zan miƙewa
ta a gaida Malam Yusufu ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC agogo na cewa karfe 10:25 na safe 4:25 agogon Najeriya Niger da Kamaru wato 3:25 agogon Ghana yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku aika mana ta email
sakon na farko ya fito ne daga Garba na Kwallo a Jaura jihar Jigawa wanda yace al'ummar jamhuriyar Benin ina muku addu'ar Allah ya sa ku gudanar da zaben kasar ku lafiya ba tare da wani tashin hankali ba sai kuma wasikar malam Ango malamin makaranta da Sani mai lengelenge ya wuri wanda tace gano ma'aikatar bogi da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi yayi daidai alama ce ta samun nasara da fatan za a cike guraben su nodin da suka dace shi kuma malam Hussein Dangu ta karasuwa daga jihar Yobe cewa yayi salamu alaikum VOA Hausa tabbas komawa zagaye na biyu da hukumar zaben kasar Niger ta yi Yar manuniya ta nuna cewa akwai magumago cikin wannan zaben. Don haka nake kira ga hukumar zabe da ta tsaya tsayin daka don gudanar da zaben gaskiya domin gudun jefa kasar cikin rudani wanda zai sa su yi da na sani daga baya. In kunni ya ji gangan jiki ya tsira. Allah ya kawo ƙarshen rikici tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar Benue take Najeriya. Saboda Kabiru janya kware a Najeriya. Sai kuma sakon Mansur Almugumal wanda ya ce salamu alaikum muryar Amurka. Yau zan yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari. Akan warware alƙawarin da yayi na biyan naira 5,000 ga matasan da ba su da aikin yi a Najeriya. Alhalin yayi ma ƙasa alƙawari a lokacin da yake yakin neman zabe. Sannan kuma ya tabbatar mana da cewa ya saka kuɗin a kasafin da ke gaban majalisa a yanzu. Sai kuma sakon Hassan Muhammad Binaci daga unguwar magajin garin Sokoto wanda ce salamu alaikum muryar Amurka. Ku bani dama na isar da sakona ga hukumar hana fasa ƙaurin kaya ta ƙasa reshen jihar Sokoto wato custom a bisa makafan matakin da suka ɗauka akan wani direban bus ɗin shinkafa a ƙaramar hukumar mulkin Gwadabawa ta jihar Sokoto inda suka bindige direban bus ɗin har lahira mai suna Malam Lawali Gwadabawa ba tare da wani takamaiman laifi ba don haka anya wannan ita ce hanya mai bullewa gyara kayanka da bai taɓa zamowa sauke mu raba sai sakon ƙarshe wanda fito daga Ali Usman Takalafiya birnin Kebbi wanda ya ce ƴan adawar jamhuriyar Niger Allah ya baku ikon amsar gori ba a hannun kuturu idan aka zo zagaye na biyu na zaben shugaban kasa
to ma da lama sa roga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku
to hukumomi a Somalia sun ce akalla mutane 30 aka kashe a jiya Lahadi a bayan da wasu tagwayen mamaye suka tashi a garin Bindowa yayin sanda da jami'an karamar hukumar garin sun ce lamarin ya faru ne a tsakiyar garin na Bindowa wanda ke da tazarar kilomita 245 daga Mogadishu babban birnin kasar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya ce duk da wasu 'yan tashe-tashen hankula da aka fuskanta shirin tsagaita wutar da aka cimma ya shiga yini na uku a Siriya. Mr. Ban ya ƙara da cewa yanzu aka wutar runduna ta musamman na sa ido a shirin tsagaita wutar domin kada a samu bazuwar tashin hankalin da aka samu a wasu wurare. A takarar neman shugabancin Amurka a jam'iyyun Democrat da Republican na wani yunkuri na ƙarshe a yau Litinin domin neman goyon bayan masu kada ƙuri'a a jihohi 11 saboda jam'iyyunsu su tsaye da su a matsayin 'yan takararsu. Republicans sun fi mai da hankali ne a kudancin ƙasar wanda yanki ne da ke da kashi 2/3 na wakilan da za su kada ƙuri'a a babban zaben da ake wa inkiya da Super Tuesday.
To a gaishe ka masu aro abin da ya sawa kenan cikin shirin halin yanzu sai kuma can ba Alisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin labarin wasanni kamun nan a madadin Mahmud Lalo wadda ya tayi gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Wagner da ya rika mata a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya shin kun san hanyoyi da za a inganta zaman aure to kada ku zakuɗa ga shirin yau da gobe da amsa.